محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. bayan haka ina gaishe ku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina kuma godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan safiya ta Lahadi 20 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 23 ga watan goma shekara ta 2005 miladiya. Da tattaunawa akan wannan mawdu'i mai matukar muhimmanci wanda na shelanta mana shi tun waɗansu kwanaki da suka shuɗe a baya, mai taken wace ce mijinta yake. Kila lokacin da mai saurare zai ji sanarwa game da wannan mawdu'i zai ɗauka cewa akwai wani nau'i na wasa a ciki, wanda hakikanin gaskiya ba ci wasa da wannan mawdu'i ba. Hasali wannan lata an gabatar da ita shekaru da suka gabata, kamar shekaru 4 ko na a makamancin haka, a makarantar Usman ibn Affan da ke kofar gadon Kaya a Kano, wanda ɗaya daga cikin malaman wannan makaranta Malam Abdulkadir Ismail ya gabatar da lantar. Ta bada sha'awa kwarai da gaske. Ni ke shugabanta makarantar amma bana da aka yi lantar. Na saurare ta a cikin tasir na inda ta kunsa na fa'idoji masu ɗumbin yawa. An kawo tallar kasar ɗin a nan Maiduguri a cikin dukkan waɗannan shekaru da na ambata, amma rashin sanin malamin ya haramtawa da dama daga cikinku amfanuwa da abin da littattafin tukun sa na fa'ida, saboda yana daga cikin al'adar mutane ba sa cire kudinsu su sai kasar na karatu sai in sun san malamin. Hakan yakan sa da dama daga cikin mutane su yi hasarar ilimi mai dumbin yawa. Don haka na ga ya kamata in ari wannan kunwani na wannan latta ba tare da na nemi izinin ɗan'uwa Malam Abdulkadir Ismail ba, in kuma maimaita ta da salon zance irin nawa, wanda ya iya kan bamban da salon zance irin nashi da magana irin tashi, musamman tun da an samu bambancin lokaci na gabatar da littocin guda biyu, duk da cewa latta ɗaya ce, domin daga shekara 4 da suka wuce baya zuwa yau a iya samun canje-canje da bincike-bincike waɗanda za su iya haifar da waɗansu canje-canje a cikin lattocin guda biyu wanda asalinsu guda ɗaya ce. Sannan kuma canjin wurin da aka yi lattar shi ma kansa yana da tasiri wajen mai lattar za ta kunsa. Wata latta ya gabata da ita a Kano a Bakaruwa Usman bin Affan shekara 4 ko wani abu makamancin haka da ya shuɗe a baya. Ga yau zan maimaita ta a nan a cikin garin Maiduguri a masallacin Alhaji Muhammad Tindibi. Kun ga bambancin wuraren da bambancin shekarun duk yana da tasiri wajen lantar, doriya akan bambancin masu gabatar da lantar. Tushen wannan lantar wani hadisi ne da ya inganta cikin Sahihu Muslim, sannan kuma Imam Bukhari ya ruwaito shi a waɗansu ɓangarori na shi, kamar yadda malaman hadisi daban-daban sun ruwaito shi a cikin littattafansu. Hadisin da ya fi shahara a wurin malaman hadisi da suna hadisu ummi zar'in, wato hadisin ummu zar, wata mata da ake kira ummu zar'in. yana daga cikin tabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yakan zauna su yi hira tsakaninsa da matansa, tsakaninsa da iyalansa. Kuma hirar takan kasance ne a ɗakunan matansa. Idan yau yana ɗakin Ummu na Aisha, to ɗakin ta shine dandalin hira a yau din. Idan gobe yana ɗakin Nana Hafsa, to kenan gobe kuma ɗakin Hafsa din shine wurin hirar. Jibi idan yana ɗakin Zuwairiya bintul Harith, haka ake bambanta wuraren hirar tsakanin shi da matansa. Wata rana yana zaune tsakanin shi da matansa, suna tattaunawa da juna hira irin ta duniya wadda mutane ke yi tsakaninsu da juna don ɗauke ma kai kewa. Sai Ummu na Aisha take labarin mahaifinta Sayyidina Abu Bakar Siddiq da irin dambun dukiyar da Allah ya bashi tun lokacin jahiliya. Take cewa mahaifina Abu Bakar Siddiq ya mallaki dukiya tun lokacin jahiliya wadda ta kai ukiya dubu har sau dubu, tana yi wa sauran matan alfahari da matsayin mahaifinta ta fuskar dukiya ko ta fuskar kuɗi. Idan an ce ukiya, wato suri na kuɗi masu ɗumbin yawa ko ƙulli na kuɗi mai ɗumbin yawa, waɗansu malamai na fassara shi da wato ainihin dirhami 40 ko wani abu makamancin haka. To idan aka ce dirhami 40 shine ukiya, to kuma ukiya dubu, kaga 40 sau dubu, to kuma kowace ukiya dubu kuma har sau dubu miliyan ɗaya kenan. Kun ga kuɗaɗen suna da yawa. Wannan shine abin da Sayyidina Abu Bakar ya mallaka tun lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci. Lokacin da Ummu na Aisha take wannan magana, sai manzon Allah ya ce da ita, uskuti ya Aisha, yi mana shiru ya Ummu na Aisha, wannan ba shi ne abin alfahari ba. Abin da ya kamata su yi alfahari da shi shine yadda na zame miki kamar Abu Zar'in a wurin Ummu Zar'in. Ma'ana dukkan dukiya da mahaifinki zai samu ko ya mallaka, wannan ba ita ce riba a wurin ya mace ba, sama da ku samu kyakkyawan zama tsakaninka da mijin da yake ƙaunarta. Samun kyakkyawan zama a gidan aure yana da matuƙar riba a cikin rayuwa sama da dukiyar mahaifa. Abinda manzon Allah ya ce da Ummu na Aisha kenan. A nan ya kamata mu san wace ce. To wannan shi ne zai kai mu zuwa ga karanta shi hadisin wanda shi ne asalin matashiyar lantar, hadisin Ummu Zar'in, wanda ita Ummu na Aisha ta ruwaito shi. Kar ku manta da cewa Nana Aisha tana ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma ita ce ta kowa ƙanƙanta ta fuskar shekaru a cikinsu. Don Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya ba ta kai shekaru 20 a duniya gaba ɗaya, tana da shekaru 18. Bayan ya mutu kuma Allah bai karɓi rayuwarta ba sai da ta zama 'yar shekara 60 har da watanni 4 a duniya kafin Allah ya karɓi rayuwarta. Tana da falala, tana da matsayi, domin Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda Annabi da kansa ke cewa kamala min ar-rijal kathir, a cikin mazaje da yawa sun samu kamala. Tunda akwai da yawa daga cikin maza waɗanda suka zama annabawa, ga Annabi Nuhu, ga Annabi Ibrahim, ga Annabi Wani, ga Annabi Wani, suna da yawa. Bayan waɗanda suka samu wani matsayi na daraja da falala wanda bai kai annabtaka ba. Abin nufi dai da yawa daga cikin maza sun samu matsayi da ɗaukaka da daraja, amma walam yakmul minan nisa, ba wanda ya samu kamala cikin mata, illa Asiyatu imra'atu Fir'aun, sai Asiya matar Fir'auna, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa Maryam bintu Imran, da kuma Maryam yar gidan Imran, wato mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam. Sai manzon Allah ya ce, wa inna fadla Aisha ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'irin ta'am, falalar na Aisha kuwa akan sauran mata kaman falalar sarir ne akan sauran abinci. Labadun sarir nau'i ne na abinci a wajen Larabawa wanda ya tsara dukkan wani nau'i na abinci daraja a da, wato kamar talge ne ake yi na nama, gari ake samu na alkama sai a daka nama a kwankwace shi ko a mayar da shi kamar dambun nama sai awa, bayan an mayar da shi kamar gari sai a takura shi cikin wannan garin alkama din sai a hada shi a yi talge da shi. To wannan shi ne abinci mafi kima mafi daraja a wajen su. Sai manzon Allah ya buga misali da shi akan falalar na Aisha. Ummu na Aisha tace jalasat ihda 'asharata imra'atan, zan karanto mana hadisin ne kai tsaye daga cikin littafin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Thawra at-Tirmidhi. Wato don kusancewa hadisi ne daga Ummu na Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadisi ne da yake da asali daga gidan annabta. Ummu na Aisha tace jalasat ihda 'asharata imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a. Wadansu mata goma sha daya wata rana sun hadu da juna, sai suka yi yarjejeniya, sai suka kulla alkawali, suka zauna cewa kowace ta yi bayanin halin mijinta a ji, kada ta ɓoye komai, kada ta rage komai na abinda ta sani na halin mijinta. Wala Allah abu mai kyau waɗanda za a ji a iya koyi da shi, ko abu mara kyau wanda za a ji a taya ta makoki a taya ta cewa. Suka yi wa juna alƙawali kan haka, kin yadda ina yadda, ke ma kin yadda ina yadda, duk suka yi da kowace ta yadda da wannan zance. Aisha take maimaita wannan labari, ga Annabi sallallahu alaihi wasallama na zaune, ga sauran matan Annabi da ake hira da su a wannan lokaci a matsayin ƴan saurare. Faƙalat al-ula, wanda za ta fara yin magana sai ta tashi ko sai ta matso, ta ce zauji lahmu jamalin ghat ala ra'asi jabalin wa'ar la sahalun fayurtaqa wala saminun fayurtaqal. Ina so in ce da mu wannan hadisi yana da matukar fa'ida ta hanyoyi daban-daban. Daga cikin fa'ida da yake da ita ya kunshi kalmomi na Larabci waɗanda suke ba a fili ba, waɗanda suke a ɓoye, sun kunshi hikima ta zance a cikin harshen Larabci. Ban manta ba har wani malamin a jami'ar musulunci ta Madina, wani tsohon profesa mutumin Sudan, Profesa Babikir Dushen, wanda daga baya kuma muka sake haɗewa a Sudan shekara huɗu da ta wuce lokacin da nake zan yi master program ina, yake ba da shawaran cewa inda yana da iko da duk wani ɗalibi mai koyon harshen Larabci a mataki na university, da ya kamata a sa shi ya haddace wannan hadisin yadda ake haddace Fatiha, ba wai dan ababen da matan suka tattauna a cikin hadisin na halayen mazajensu ba, sai dan ɗaiɗaikun kalmomi na Larabci masu wahala wanda sai mutum ya rinka duba kamus kafin ya iya fitowa ma'anarsu. Sai da idan mutum ya haddace kalmomin ya rike ma'anarsu, to ya samu jari mai ɗimbin yawa a babin Larabci. Ta dai zauji lahamu jamalin zaf, mijina in ji ta, mijina lahamu jamalin zaf, naman raƙumi ne musashe wanda babu tsoka a jiki, ala ra'si jabalin wa'ar wanda aka tsora a kan ƙolun dutse mai wahalar hawa, la sahlun fayurtaqa dutsen baya da sauƙi ballantana a hau a ɗauko, wala saminun fayurtaqal shi kuma naman babu tsoka a jiki mai yawa ballantana wannan tsoka ta kwaɗaitar da mutum zai sha wahalar hawa ba. Me take nufi? Tace wannan shi ne mijinta. Malamai suka ce abinda take nufi da wannan zance tana nufin mijinta ba mai kyakkyawan hali ba ne, domin a cikin nama na dabbobi musamman dabbobin gida kunga akwai raƙuma akwai shanu akwai tumaki da awaki sannan sai dabbobin da sai kasa da wannan kamar tsuntsaye kaji to da tsuntsaye da kaji naman sai kowanne lafiya ya fi kowanne kima shi ta ko aljanna ba naman tsuntsaye aka alƙawari ba ya alƙawarin naman bunsuru ba ko naman rago wala mi tsairin من ما يشتهون وقور إن كأمثال اللؤلؤ المكنون الجرام بما كان يعملون كأمثال اللؤلؤ المكنون الجرام بما كان يعملون لا هم صيد دجنا سينا أواكي كي في درجة دجنا قلنا سينا شانو كي في درجة دجنا سينا راقوم أشين نكر شيء أو جن درجة نام الراقوم يدي شين نكر شيء أو جن درجة سبب دنا التولي ينا دخل الدهوا تدل لك أن أكثر سوانا كمان نام الراقوم يجي أبيني في تولا تولا موتين نبايد في كيوم هني هنا بدأنا فينا to kuma naman rako masu yi zan tora mamman rakumi ya musakken rakumi wanda bai da kiba sannan kuma aka ɗauki naman aka tora akan wani dutse mai wahalar hawa da sarƙaƙiya ma'ana dai abinda take nufi mijinta mutum ne mai wahalar hali mutum ne mai girman kai mutum ne mai mummunar ɗabi'a mutum ne wanda zama da shi babu daɗi ga rowa ga girman kai ga mummunan hali haka mijinta yake ita ta gama bayaninta sai ta biyu ta zo ta ce zauji la uziru khabara inni akhafu an la adhara in azkurhu azkur udurahu wa budura ta ce mijina ko dai ku shiru kawai kamar haka ta faɗa ta ce la'ufiru kawara ni ba zan iya bincika muku bayaninsa ba dai idan na fara labarin baya da ƙarfi in dai wai zan faɗa muku wai halayensa ne to faifan baya da ƙarfi za a yi tai ne kawai in ni akhafu Allah azara ina jin tsoron in har zan yi maganarsa to ba zan kyale masa wata riga ta mutunci guda ɗaya ba a jikinsa sai kun daina ganin shi da kima in azkurhu azkur ujurahu wa hujura in har zan ambaci kwansa da karkwata gaba ɗaya ba abin da zan rage masa tana nufin yana da halaye munana wanda sun kai matuƙa ta fuskar yawa wanda kawai sai dai mutum ya yi ishara da baki amma ba zai iya faɗa su gaba ɗaya ba kuma tana nufi in har ta faɗe su ta tabbatar gaskiyar faɗa ba ƙarya ta yi masa ba to shi ko ba zai iya jurewa ba ko shakka babu sakinta zai yi to kuma suna da yaya a tsakaninsu yayan kuma za su iya ta gayyara in suna wurinta ko in suna wurinsa abinda ka faɗa kenan game da mijinta sai ta koma gefe sai ta uku ta zo da ta uku ta zo ta ce zaujil ashannak in antik utallak wa in askut uallak tace mijina al'ashannak idan an ce al'ashannak a cikin larabci mutumin da yake da tsawo da yawa ga firantaka ga tsawo akan so irin wannan mijin tsawonsa ya yi yawa ga shi kuma siriri kamar iska ta ɗauke shi dade in antik utallak da mummunan hali idan nayi magana a sake ni wa in askut uallak in nayi shiru kuma a mayar da ni gefe ba a yi da ni wato kenan ta fuskar halitta bai ƙayatar da ita ba ta fuskar halaye kuma bai ƙayatar da ita ba kila idan mutum ko yana da rango mai tafukar halitta ma'ana ba mai kyau bane ba idan yana kyakkyawan hali za ka iya hakurin zama da shi to ta ko'ina babu shiga babu fita zai mata laifi kuma ba hali da ya magana idan ta yi magana ko shakka babu akwai yiwuwar sakinta a kowane lokaci idan kuma ta yi shiru ba ta yi magana ba to za a mayar da ita kalmar Allah wato sai ta zanto kamar matar da ba ta da miji babu wani abin da za ta mori da shi tattare da mijin irin wanda sauran mata suke moruwa da shi game da sauran mazajensu. Daga nan sai ta hudu. Da ta hudu ta zo sai ta ce zauji ka laili tihama la harra wala qar wala makafata wala sa'ama. Take mijina kamar dare, dare irin da yankin Makka. Makka da sauran garurukan da ke makwabtaka da su ake kira tihama, yanki ne mai matukar zafi, amma idan dare ya raba tsakiya yanayin wajen sai ya zama daidai, ta ce babu sanyi babu zafi. Ta ce to haka mijina yake, kamar ka je tihama a tsakiyar dare, babu zafi babu sanyi, shine kalil tihama la harra wala qar, babu zafi babu sanyi, wala makafata wala sa'ama, sannan kuma babu wani tsoro da zaka ji na za a faɗa ma bakar magana ko za a sake ka ko za a ci mutuncin ka, sannan wala sa'ama, ba ya da wani mummunan hali da zaka ji ka kosa da shi ka gaji da shi. Ma'ana mutum ne mai kyakkyawan hali, tana nufin mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a da hali na gari. Ta fuskar zance yakan kiwata kalmomin da ya kamata ya faɗa mata wanda za su faɗa mata rai. A aikace yakan mu'amalance ta da kyakkyawar mu'amala, baya sarki game da abin da ya shafi abinci ko sutura, game da abin da ya shafe ta ko game da abin da ya shafi ƴaƴanta ko game da abin da ya shafi harkokin gida, babu wani abin makusa ta tare da shi ta kowace fuska. To wannan ita ce ta hudu. Daga nan sai ta biyar. Ta biyar sai ta ce zauji in dakala fahid wa in kharaja asid wala yas'alu amma ahid. Ta ce ni ka miji na, in ya shigo gida sai ya zama kamar saurayin zaki, in ya fita waje sai ya zama kamar bardan zaki wanda ya kai shekaru na tsaka-tsakiya ya wuce samartaka a cikin zakoki. Wala yas'alu amma ahid, baya tambayar ina kaza da na sauri, ina kika sashi, kaza ya kare, kaza bai kare ba, baya bincike game da wannan. Waɗannan kalmomi guda uku, kalmar ƙarshe malamai sun fassara ta cewa abinda ake nufi mutum ne mai yawan kawar da kai, ba ruwan da binciken cewa na sayo kaza ya kare sabulin wanka, na sayo gashi kwana kaza ya kare, na sayo min girki dandanin ya kare, ya akai gishiri ya kare, ya akai kaza ba kwano kaza bane ba, baya tambaya. In akwai akwai, in babu ba cewa ya akai ya kare zai shigo wani, shine la yas'alu amma ahad, shi baya tambayar ya akai kaza ya tafi. In babu da an faɗa masa babu zai sayo wani, baya complain cewa me yasa akai kaza. Wannan kalmar ƙarshe abin da take nufi kenan. Sannan kalma ta biyu cewa in kharaja asid, in ya fita sai ya zama zaki, tana nufin jarumi ne ba matsoraci bane ba, ba mutum bane ba rabon mazaje a waje, an san shi sosai, mazaje na shayin sa, mazaje na shakkar sa, ba araha bane a wurin mutane. Amma kalmar farko na cewa in ya shigo gida sai ya zama jaririn zaki, to anan ne malamai suka yi sabani akan da waɗansu suka ce abinda wannan kalma take nufi, wato idan ya shigo gida abinda ya zo yi kawai shi zai yi, ba wai daga ya shigo gida ya rika binciken me yake daidai me ba daidai ba, abinda ya kawo shi gida shi zai yi. Yana buƙatar hutu zai je kwanta ya barci, yana buƙatar matarsa zai nemi matarsa, yana buƙatar wata hirar ita, yana buƙatar ya sata wani aiki shi ke. Wadda suka ce a'a, shi jaririn zaki yadda yake ko kuma saurayin zaki yadda yake, ba mai wa ɗan gidansa gata idan saurayin zaki, shi a gidansu ba a cin kwanan nan abinci sai sabo sai mai kyau, ka'idar su kenan. Babansa ba zai ci kwanan nan abinci ba sai ya je ya farauto mai kyau ya kawo. To shi ma wannan magidancin haka yake, a gidansa ba a cin lalataccen abu mai karancin daraja ta ƙasa sai ya je ya nemo mai kyau, iyakacin ƙarfinsa, iyakacin samunsa. Wato matarsa ƴar shagwaba ce, tana cikin jin daɗi, yana kula da ita, baya sarki da haƙƙinta. irin yadda zaki baya sakaci da ƴan gidansa suna cikin shababa yana cikin lura da su to abinda suke nufi ma'ana a gida mutum ne mai kula da mutan gida a waje kuma ba rago bane ba sannan ba mutum bane ba mai kokarin bincike ko dole sai ya gano laifinki mai kika yi mai kika ce ya na kawo kaza ina kika saka na ga ban ga kaza ba bai da wannan abin da ke nufi kenan ina da kun gane sai ta shida ta shida tace zauji in akala lab wa in shariba tab wa in tada al tab wa la yulid al kaf li ya'lam al bath tace mijina idan ya tashi cin abinci gaba ɗaya ke cin ya baya rage ba wa in shariba tab duk abin shan da ka ajiye masa gaba ɗaya zai kwankwaɗe baya rage komai wa in taja al tab da ya kwanta kuma sai da dafa kawai ta barci sai gari ya waye wannan su kuma su bude ce kawai ji abin da sa ga bakin zo ya ci abinci ya sha abin sha ya kwanta ya barci wala yulidu kaf li ya'lam al bath baya dan miƙo hannunsa wa mutum na rashin lafiya ya taba kan mutum ya ce kai Allah sarki ya kika ji ko kirjin mutum na bugawa ya taba ce Allah sarki bayar Allah ya kika ji riki ba abin da ya shafe shi ban sa ki kawai barcin sa wato dai a takaice wannan bayar Allah tana siffanta mijinta da abubuwa kamar haka abu na farko ruwa komai na shi kadai yake cinyewa abu na biyu hatama da zari abu na uku mummunan hali wajen mu'amalantar matansa abu na hudu rashin kulawa da matar shi ba ta cikin ajandarsa shi abin da ya zo girki in an gama abinci shi ne abin da ke gabansa ba ba ta saba shi ne ita abinci kawai shi ne abin da ke gabansa da ya ka abinci kawai ya lullaba da mayafinsa ya kwance sa ba shi ba ita sai kuma gari ya waye to wannan shi ne ɗabi'arsa fa qalat as-sabi'a sai ta bakwai ta zo ta ce zauji ayaya'u wannan malan ayaya'u kenan aw ghayaya'u tabbaqa'u kullu da'in lahu da shaddaki aw fallaki aw jama'a kullan laki idan an ce ayaya cikin mutane shine rago wanda komai sai dai shi a taimaka mishi shi dai a tallafa mishi yau yana fa dangi yana fa abokane malan ayaya uke nan tace to ita mijinta ayaya u ne ko kuma gayaya u idan an ce gayaya u azzalimi wanda kullu shi dai zalunci mutane ko ya zalunci wanda yake tare da shi ko ya zalunci makwabta ko ya zalunci dangi ya zalunci abokanai ya zalunci yan uwa aikin sa kenan abin da ya sa gaba tabbaqa idan an ce tabbaqa waɗansu malaman sun fassara shi da cewa shi ne mai yawan wauta ko magana zai tsaci bakinsa kawai wauta ke irin wanda da ya yi magana a yi ta tsaki da da ya sani ma da ya yi shigo me yasa zai shekara haka duk da ya faɗi magana sai a ji magana salami babu gishiri ma'ana bai iya magana ba sakin baki to babba ƙa'u ke waɗansu malamai suka ce a'a babba ƙa'u shi ne mutumin da yake baya da mazabuta kwata-kwata baya iya kusantar mace ta ce kowace irin cuta ka sani ɗan namiji na da ita to ka tabbatar shi ma yana da ita ta ce a taƙaice dai shi yadda yake shaddake au fallake au kullun laki kullun aka waye gari ko dai yadda kike fasa miki kai ko ya hanka dai kike faɗi ki kare ko ki tarka dai ko ya hada miki duka biyu dole sai an yi ko dai duka dai ko yi miki dai ko duka biyu matarsa kullum a cikin duka take sun gama gana ba daɗi ga duka ga hantara ga yawan zagi. Falla salim daga nan sai takwas da ta takwas ta zo ta ce zauji almasu masa arna warrihu rihu zarna kalmomin da kawai ta faɗa ta ce mijina idan ya taɓa ka kai ka ce zomo ne abinda suke nufi a cikin dabbobi zomo yana ɗaya daga cikin dabbar da ta fi kowace laushin gashi tana nufin taushin jikinsa ko kyakkyawan halinsa ko ɗabi'arsa ta gari warzihu rihu zarna ƙanshinsa kaman ƙanshin wani tsiro da ke fitowa daga ƙasa da ake kiransa zarna wato wata ciyawa ce da take fitowa mai matuƙar ƙanshi har ma ana amfani da ita wajen haɗa turare tana nufin dai wato mutum ne wanda yake mutane suna yabansa wajen mu'amala da shi sannan kuma labarinsa ya yaɗu wajen kyakkyawan halinsa sannan kuma mutum ne wanda dukkan wanda ya yi mu'amala da shi ba zai zarge shi ba sai dai kadiya ya yabe shi abinda take nufi kenan daga nan sai ta tara tattara ta ce zauji rafi'ul imad طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد تشي مجينا رفيع الإيمان واتو تنا نتن دوغولي باقزيلي بنبا بايد هكا عظيم الرماد توكر جدنسة سنة ديوة قريب البيت من الناس gidansa yana kusa da ɗakin taruwar jama'a abinda suke nufi da cewa tokar gidansa na da yawa ai ba a samun toka da yawa sai an kona itace da yawa ba a samun kona itace da yawa sai ya zanto an tora tukwane da yawa babu yadda za a tora tukwane da yawa sai in girkin da aka kuma yana da yawa to kuma in an yi girki da yawa to kenan an yi mai an yi karfi an ciyar da mutane to haka suke nufi idan suka ce wani gidansa da yawan toka abinda suke nufi mutum ne mai yawan abinci yana ciyar da mutane tana nufin mijinta mai karamci ne wato mutum ne mai karamci sannan kuma qaribul bayt minan nas wato gidansa a tsakiyar jama'a yake bai yi gida can nesa ba don gujewa jama'a ya yi gida kusa da jama'a ko mabukata sa neme shi ya zanto bai musu nesa ba tana nufin dai mutum ne wanda yake mai karamci ba marowaci ba daga nan sai ta goma da ta goma ta zo ta ce zauji malik wa ma malik malikun khairun min zalik ta ce mijina shine malik ta ce kun san ko waye malik malik ya fi duk abin da kuka lissafa a baya na karamci da wani kaza da wani kaza da wani kaza ya wuce nan abin da duk za a faɗa na kyauta ya wuce nan lahu ibnun kathirat kathiratul mubarak al-mubarak qalilatul masarih idza sami'na sawtul muzhir ayqanna annahunna hawalik mutun ne mai yawan raƙuma mai yawan garken raƙuma lokacin da raƙumansa suke fita kiwo da safe idan mutum ya gansu sai ya ga yan kaɗan ne abin nufi saboda waɗanda aka bari a gida sun fi yawa ko baƙi sa zo don a yanka musu saboda karamcinsa sannan su kansu raƙumansa duk lokacin da suka ji an busa sarewa ko algaita to sun san tasu ta ƙare ma'ana yana da wata ɗabi'ar da in baƙi sun zo akan yi wata busa to da an yi busan nan kamar yana kiran yaransa ne ma'aikata dan a zo a soke raƙuma ga baƙi sun zo a yi musu hidima to har ya zanto raƙuman ma kansu sun fi da sun ji an busa wannan sarewar sai ya ga raƙumi na neman wurin gudu ya san cewa za a kama wani adadi na raƙuma ne da za a yanka saboda baƙi da suka zo abinda suke nufi kenan to daga nan sai ta goma sha daya ita ce mai hadisin kanta ita ummu zurayd tace zauji abu zurayd mijina shi ne abu zar ta ambace shi da wannan alkunya abu zurayd malamai suka ce imma dai dan saboda yawan gonakin sa don azzar'u a larabce ana nufin gona ko kuma shuka to saboda yawan gonaki dan babban manomi ne shi yasa ake kiran sa Abu Zar'in ko kuma tana nufin wato ainihin yana da yawan yaya dan wani lokaci a larabce akan ce azzar'u ana nufin yaya tace wa ma Abu Zar'in kai kun san ko wane ne Abu Zar'in ana samin kulli uzunayya shine wanda yasa kunnuwa na suka rinka motsi saboda abin da ya sanya mun na ɗan kunnan zinare wanda suke kai kawo a cikin kunnuwa da wa mala ami shahli abudayya shine wanda ya tuka mun dama tsan hannuna abin niji ya sanya ni na zama mai kiba baraman ma ba baki amsashiya ba wa bajjahani fa bajjahat ilayya nafsi shi ya faranta min rai har ni ma kaina ina cikin tafiya sai inji ina dariya saboda kawai karamcin da yake mu saboda halin sa na gari da yake mu wajadni fi ahli gunaymatin bishak ya same ni cikin gidan dangina ba mu da komai sai wadansu ƴan tumaki ba su fara kidaya ba faja'alani fi ahli sahilin wa atifin wa da'isin wa munak sai ya mayar da ni wani gida cike da dawaki cike da raƙuma cike da shanu cike da amfanin gona tana nufin cewa gidansu ba mawadata bane ba sai ya aure ta ya kawo ta gidan shi mijin waɗanda su mawadata ne ita a gidansu ba abinda suka mallaka sai tumaki ko awaki waɗanda suke ababen kidayawa amma shi a gidansu akwai nau'ika na waɗannan dabbobi akwai garken shanu daban akwai na awaki daban akwai na wato ainihin raƙuma daban akwai na dawakai kuma daban sannan kuma gidan su gida ne na manoma wato ainihin suna da wadata ne sosai da sosai abinda kake nufi kenan tace fa indahu aqulu fala uqabbah a wurin Abu Zar'in ne nake faɗin abin da daga dama ba za a hantare ni ba ba za a yi tsawa ba wa arkudu fa atasabba in yi ta barci har garin Allah ya waye bayan da za a yi a zo a tashe ni a sa ni wani aikin sabi saboda ina da yara da barori da kuyayyi masu yin ayyuka ba sai na tashi layi da kaina ba wa ashrabu fa atakamma in sha dukkan wani kayan sha mai daɗi in yi hatsi irin yadda nake so abinda suke faɗa kenan game da shi ummu abi zar'in sai mahaifiyar Abu Zar'in wato za bayan ta faɗi halayen mijin za ta faɗi halayen mahaifiyar mijin surukarta kenan fa ma ummu abi zar'in kun san kuwa mahaifiyar Abu Zar'in ukubuha rada suto din ta cike ki da kayan abinci dan tallafawa ga jayyu wa baituha fasa gidanta yalwatacce ne dan karban baki ko waɗanda aka kore su daga gidajensu ko wanda suka zo gari ba su da masauki ibnu abi zar'in daga nan sai ɗan Abu Zar'in wanda suka rar a gidan tunda yana da ɗa fa ma ibnu abi zar'in kun san wane ne ɗa na Abu Zar'in madji'uhu kamasalli shatba wa tushbi'uhu dira'ul jafra take cewa idan ka ganshi a tsaye kai ka ce tankar dabino ne da aka tsaga gida biyu abin nufi daidaitacce ne ba rama mai ba sannan ba mai kiba ba sannan kuma abincinsa wato shi ne cinyar akuya ta gaba wato karfasar akuya ta gaba ke tana nufin gidansu gidan wadata ne ba gidan rashi ba bintu abi zar'in sai iya ta Abu Zar'in fa ma bintu abi zar'in kun san wace ce bintu abi zar'in kuwa tawu abiha wa tawu ummiha ya ce mai biyayya ga mahaifiyarta ya ce mai biyayya ga mahaifinta wa milku kisa'iha rigarta a cike take ba ta yi mata yawa ba wato idan aka ce rigar wanda ta yi mata yawa ta zama rabon biya kenan. Ina fatan fahimta. Idan an ce ta cika rigarta abin nufi dai ba alamar yunwa ko rama ta tare da ita. Wa ghaizu jaratiha bakin cikin makociyarta kenan. Idan an ce bakin cikin makociya wai suna nufin bakin cikin kishiya. Wai saboda kishiya ba ta son ta ga kishiya cikin hali na yalwa da jin daɗi so take ta ganta a cikin wani hali na matsatsi. To idan ta ganta cikin yalwa to tana cikin damuwa ke da ita. Ma'ana dai karin magana ne wannan. Jariyatu Abi Zar'in, kun san yarinyar gidan Abu Zar'in mai mata aiki kuwa? Fama jariyatu Abi Zar'in, wace ce jariyatu Abi Zar? Ta ce la tabussu hadithana tafsisan, mai kame kai ce ba ta yatsarantar mu, ta ɗauki zance daga gidanmu ta kai gidan makwabta. Wala tankufu miratana tanqisan, ba ta satar kayan abincin gidan don ta je wani gida ta sayar ko ta fansar. Wala tamla'u baitana ta'ashishan, ba ta cika gidanmu da datti da tsumma kamar shekar tsuntsu. Kaga wannan yayi tsumma, kaga wancan leda. Qalat, tace wato na mulan ta gama bayyana gidan dai tana cikin jin taɗewa, mace tana cikin jin daɗi tsakaninta da mijinta, amma ba lallai bane tana jin daɗi tsakaninta da uwar miji. Taɗewa suna cikin jin daɗi da uwar miji, amma ba lallai bane ba ƴaƴan mijin wanda ba ita ta haifa kuma yanzu to suna cikin jin daɗi. To amma idan ta haife su, ta haifi mijin, ta haifi mahaifiyar mijin, ta haifi ƴaƴansa maza da kuma ƴaƴansa mata, ta ƙarshen kwanciyar hankalin ƴa mace ke. A ce duk tana zaune da waɗannan lafiya, ba ta da matsala daga kowane ɓangare, ko miji ko iyayensa ko ƴaƴansa. To me zai faru? Da ke ita duniya ba a zama haka, sai wata matsala ta faru. Qalat, ta ce kharaja Abu Zar'in. Abu Zar'in ya fita wata rana don harkar kasuwarsa. Wal awqab tunkhabu, a daidai lokacin da an fara tatsar nono na dabbobi ana kadawa don fitar da mai. Falaki imra'atan ma'aha waladani laha kalfahadain, kawai bai yi aune ba sai ya ci karo da wata mace tana da ƴaƴaye guda biyu. Ƴaƴayen nan guda biyu kai ka ce ƴaƴan zaki ne, jariran ƴaƴan zaki, don ƴaƴan zaki ba sa zama wuri ɗaya, tana yawan motsi kaiwa da komowa, wato yara ne masu kuzari, yara masu yawan kaiwa da komowa. Yalbani min tahti khasriha durmanatayn fa talaqani wa nakaha, da ya ga wannan mace da ƴaƴanta da kyawun matar da ɗabi'unta sai ta burge shi. Fatallaqani wa nakaha, sai ya sake ni sai ya aure na. Haka kawai. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariya, ni kuma daga baya sai na ji na auri wani mutum mawadaci. Waraki bashariya, wanda yake hawa wani duki in garba mai kuzari da sauri da gaggawa. Wa akhadha khatiya, jarabin maza wanda kullum ka ganshi da maki a hannu ko takobi don fita yaki. Wa araha alayya na'aman sariya, ya kawo min dabbobi masu dumbin yawa garke garke a matsayin sadaki. Wa atani min kulli ra'ihatin zawjan, kowane nau'in dabba da ka sani sai da ya kawo min kalanta a matsayin sadaki lokacin da zai aure ni bayan Abu Zar'in ya sake ni. Wa qala, yake da ni, kuli umma Zar'in wa miri ahlaki, yake umma Zar'in kici abinda duk kike so cikin dabbobin nan naki ne, garke guda da ke gani naki ne. Wa miri ahlaki, ki bai wanda ke ga dama cikin danginki, wanda zaki bashi rabbi ki ba ki bashi, wanda zaki bashi saniya ki bashi, wanda zaki bashi tumaki ko awaki ki basu. Umma Zar'in da kanta take cewa falau jama'at kulli shay'in atanihi, inda zan har hado dukkan abin da wannan mutum na biyu ya bani lokacin da zai aure ni, ma balaga asghara aniyati Abi Zar'in, to duk gaba ɗaya wannan abin auje na bai kai imar kankanan kofi na shan ruwa a gidan Abu Zar'in ba. In haɗa tumakin da awakin da shanun gaba ɗaya da ya bani, to mai kai ƙimar mafi ƙanƙantar kofin shan ruwa a gidan Abu Zar'in ba. Saboda me? Gidan Abu Zar'in ta ga samun kwanciyar hankali duk da wannan mutum na biyu ya fi Abu Zar in wadata amma a can gurin kuma ta ga samun kwanciyar hankali kuma wannan kwanciyar hankali ɗaya ne daga cikin dalilai na ɗorewar rayuwar auratayya. Qalat Aisha, da Ummu Aisha ta kawo labarin daidai nan ta tsaya sai ta ce فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ان الله تعالى دامنتن الله ثبت غري شي يتي ده ايتا كنت لك كابي زرع لام زرع ني اتيا زلزمي مكي كمر ابو زرع اولين ام زرع سي دي ني بن صديقوا ابن نفي دك ابيندا ابو زرع يي و ام زرع to zan miki shi in banda abu ɗaya shine saki ne ba zan saki su ba. Ma'ana a nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya ce da na Aisha Allah ta kare ta a gare ta alfahari da dukiyar mahaifinki da kika yi wancan ba shi da abin alfahari ba sama da ki sami abinda Ummu Zar'in ta samu a wurin Abu Zar'in wannan shine ribar kowace ƴa mace a duniya ta sami namijin da yake kimanta ta yake darganta ta. To a nan gurin menene fikihin wannan hadisi? Ina jin ko ku nan gurin na tambaya a yanzu na ce da ku a cikin waɗannan mataye da muka karanta bayanansu gaba ɗaya wace ce mijin da ya yi? Ta sha ɗaya ta ƙarshe. To amma abu ɗaya ya gurɓata lamarin shine me? Sakin da ya faru. Wato kenan za mu iya cewa ta ƙarshen nan ita ce mijinta ya fi ba don saki ba domin ita ce ta samu halin da ba wato da ta samu irinsa a cikin dukkan sauran mataye. To a cikin nan wurin kun ba kai darussa masu ɗumbin yawan gaske. Idan muka bi wannan bayanai da waɗannan mata suka yi akwai darussa masu ɗumbin yawan gaske. Na farko dai wannan an yi wannan magana ne matan nan sun tattauna tun shekara 1400 da suka wuce baya a tarihi amma ka ce yau ne da safe suka tattauna. Wannan sharhin da ne na waɗannan hadisai na yi shi ne a takaice matuƙa ƙwarai da gaske kawai ƙoƙarin kusanto da ma'ana sauransu. Amma inda za ka wufi lafiya ta ku ga halayyar mazajen yadda suke tun shekara 1400 da suka wuce baya har yanzu kuma sai su ne halayyar har ya zuwa yau ɗin nan. Wato irin yadda yanzu waɗansu daga cikin mataye Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yadda rabe su da mazajen da suke wahalar da su ko galaza musu to fa an taɓa samun tun a da. Ba yau ne aka fara samun wannan ba, kar ku ɗauka cewa mazan na zamanin ne. A'a, ɗabi'ar ce ta ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam. Kuma kar ku taɓa ɗauka cewa yadda yanzu waɗansu suke cikin ƙangi na mazajen da suke zalin da su kuma haka dukkan mata suke a ɗakin aure ko kuma waɗanda suke cikin wata ƴar ƙaramar aljannar duniya a tsakaninsu da mazajensu domin daidai lokacin da waɗancan na farkon suke koke-koken mazajensu da matar ayayaku da matar ashannaku suke cewa ga yadda mazajensu suke kaga daidai lokacin kuma wata ita matar ita Ummu Zar'in take magana ga halin mijinta. A yanzu ba haka in za a tattauna in wata ta ce mijinta na mata kaza wata kuma za ta ce mijinta na mata kaza in wata tana fuskantar matsala kaza wata kuma za ta samu cewa wato dan na faɗi wannan saboda waɗansu matan idan suka ci karo da wata matsalar sai su ɗauka cewa ma kamar me kamar gaba ɗaya ma su a cire rai ma game da rayuwar auratayya saboda maza gaba ɗaya sun lalace namiji gaba ɗaya ba ɗan goyo ba ne ba namiji gaba ɗaya ba ya da kirki wanda wannan kuskure ne. Hakikanin gaskiya kuskure ne, ba a haɗa mutane a musu kunci ji ɗaya irin yadda waɗansu daga cikin maza suke ɗaukan cewa mata gaba ɗaya ba su da kirki mata gaba ɗaya kaza to wanda ma ka ga ba adalci ba ne ba. A kowane irin mutane ya iya samun mutanen kirki kuma a iya samun waɗanda suke ba na kirki ba. Ko a nan gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in na kasance miki kamar Abu Zar'in a wurin Ummu Zar'in in banda saki in banda saki. Kun ga sakamakon da zamu fita da shi a nan gurin sai mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne mafificin miji kenan, domin a cikin waɗannan sha ɗaya mun yi da cewa Abu Zar'in shi ne mafifici in ba dan saki ba. ta koma zan Allah ya tabbatar ma Aisha lalle ya zame mata kamar wa kamar Abu Zar'in li Ummu Zar ko muna da tabbacin manzon Allah ba bai saki na Aisha Allah ta rida a gare ta dan haka nan gurin abin da ya rage shine waɗansu dabi'u da halaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi isara zuwa gare su yadda ya kamata magidanci ya kasance tsakaninsa da iyalansa wato ko dai a magance manzon Allah yayi magana da baka ko a aikace ya aiwatar da abun a aikace sallallahu alaihi wa sallam abu na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo ya tambaye shi menene haƙƙin iyali na kaina ko menene haƙƙin ɗaya daga cikinmu da matarsa take da shi a kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa an taksu an tut'imha idza ta'im wa an taksuha idza taksait wala tadrib alwajha wala taqabbih yake cewa ka ciyar da ita daga cikin abin da Allah ya baka yayin da ka ci kai mata tufafi daga cikin abin da Allah ya baka yayin da kai ma kai tufafi wala tadrib alwajha kada ka ce zaka daki mace a kewayen fuskarta domin wannan na bayuwa zuwa ga yi mata lahani wala taqabbih sannan karka murna mata magana waɗansu malamai suka fassara at-taqbih shine kamar mutum ya murna ta da halitta ta yi mata ba ko ya ce mai kaza ya fito ta halitta ta jikinta ko hannu ko kafa ko fuska ko ido ko hanci domin lokacin da ka aibata mutum da wata halitta daga cikin halittarsa ka murna na ladabi ne tsakaninka da mahaliccinka da Allah madaukakin sarki don shi dan adam ba shi yi wa kansa hannu ba ba shi ya dasa wa kansa idanu ba ba shi ya dasa wa kansa hanci ba ba shi ya wa kansa dukkan wata gaba ta jikinsa ba ubangiji da Allah ya masa dan haka lokacin da ka aibata wa wanci sanadiyar wata halitta ta jikinta to ka murna ladabi ne tsakaninka da Allah subhanahu wataala dan haka bai dace ba mutum ya murna na musu ta wannan fuskar waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da wala tuqabbih wato banda zagi bai halatta mutum ya zagi matarsa da waɗanda idan fushi ya fushi za su ga suna zagin matarsa waɗansu su tura a shari'a su ce ƴar kaza kaza su faɗa abinda yake harshe ba zai iya faɗa sa ba waɗansu kuma su ce ƴar iska aka zance mara daɗi mai nauyi wanda ba ya da daɗi idan ƴar iska ce ya zaka kawo ta gida shimfiɗa ta haɗa ko gida ɗaya ya haɗa ko har ku haifi ƴaƴa da ƴar iska ma'ana ƴar iska mai za ta haifa kuma a gidan kenan ma'ana ta haifi ƴaƴan iska kenan wannan magana ce wanda ta yi muni ƙwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya ja kunne kuma da mazaje cewa bai halatta su rinka yin wannan ba wato kenan lalle mutum ya lura da iyalin sa ta fuskar abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi wurin zama sannan ya lura da iyalin sa dangane da abin da ya shafi kiwon lafiya wannan abu na farko kenan abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da abin da ake kira husnul ahdi husnul ahdi shine riƙe alƙawari wato tuna baya yakan tuno ɗabi'u da halaye da matarsa ta yi masa a da da irin zaman da ya yi da wancan tun da ko da a yanzu wancan ba ta nan ko kuma a yanzu ta samu kanta cikin wani hali da ba za ta iya yin abin da take iya yi a da to sai manzon Allah ya kiyaye wannan abin nata na da baya manta da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ummu Aisha da kanta take cewa wata mace ta shigo gidanmu sai naga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bata muhimmanci sama da kima yana cewa sanni da zuwa yaya su wanti haka dai ya bata kulawa wanda ba haka na saba gani ba sai nake tambayar shi wannan fa wace ce sai ta ce ai yace ai mutuniyar Khadija ce ta dade tana zuwa nan tana kawo wa Khadija ziyara shi kaga ne wace wai mutuniyar Khadija ce shi yasa yake taurin girmama ta saboda kishi wai yana taurin girmama ta Ummu Aisha kuma da kanta take cewa wato ban taɓa yin kishi ga wata ƴa mace ba irin yadda na yi kishi ga Khadija saboda irin yadda manzon Allah yake yawan ambatan ta ce gashi ban taɓa zama da ita ba amma kuma ina kishi akan ta saboda Annabi yana yawan magana akan ta har wata rana sai na ce da shi yanzu kai bawan Allah gashi Allah ya musanya maka da yarinya budurwa matashiya dan da kake ta tuno wata tsohuwa wanda lai kuka sun kode saboda tsufa ga yarinya matashiya Allah ya baka sai ce Allah bai mutum ya mu wanda ta fita ba har yanzu ka zo na rike alƙawari ne yace yi shiru Allah bai mutun ya mun wanda ta fita ba har yanzu a gaban Aisha din ba haka bai bari an je ko ina ba Allah bai mutun ya mun wanda ta fita ba ife na farko dai kai imani da ni lokacin da mutane suka kare sani ta ce bikin lokacin da kowa baya tare da ni duk ƴaƴan da na haifa na ta cikin sauran mata na kowa ban haihu da kowa ba yake cewa da haka budan ta umanta da Khadija ba Aisha ta ce daga nan sai na rufe baki na ban ƙara cewa komai akan Khadija ba ina huta ba ta ce komai akan ta ku kike da bada kuma ku san me za a sake bada kuma nan gaba to wannan shine abin da ake kira husnul ahad wato kadan ne daga cikin mazaje wanda suke da wannan irin husnul ahad wato mutum ya riƙewa mace wani zama na da da suka yi na da ko mai daɗi ko wani alkhairin ta ko wani alkhairin iyayenta a da da sauransu ko da yanzu ba za su iya yin wannan abin ba ko kuma a ba ta duniya sauransu to wannan yana daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci sosai da sosai mutum ya kiyaye shi sannan kuma abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi kokarin tarbiyyantar mata akan takawa da tsoron Allah yakan kula da su wannan daga mazaje da dama sukan yi sakaci akan haka wannan kuma sai kawo kangarewar da yawa daga cikin mata saboda suna zaune a gida ba sa kukan yunwa ko kishirwa ba sa kukan abin hawa ba sa kukan kayan alatin duniya amma suna fama da talauci ta fuskar sanin addini ba su san addini ba ko mazajensu ba su damu su ɗora musu wato addinin ba ko dai mu ɗauki salon rayuwa irin ta turawa tsakaninmu da matanmu da 'ya'yanmu ko kuma salon rayuwa irin ta gargajiya ta iyaye da kakanni wanda take nesa da addini kawai sai shirme sai duniya da sauransu da wuya miji ya zo ya tashi matarsa cewa ta ke sallah shi ya fita asuba a yi sallah asuba da shi a jam'i kuma ya tabbatar kafin ya fita ya tashi ta yi da wuya zai kiyamar laila ta ce ta ce ta ciki da wuya ya bi ta ɗaki ƴaƴansa ƴan mata ya ƙwanƙwasa musu kofa ku tashi ku yi sallah ko ɗaki ƴaƴansa samari ya ƙwanƙwasa musu ku yi albalaga ce ina jiran ku za mu tafi sallah tare masallaci an yi kira a salatu da wuya ka samu waɗanda suke haka saboda haka yawancin mazaje sun ƙyale tarbiyyar ƴaƴansu da matansu sawa'in ƴan mata ko samari a hannun akwatin talabijin a hannun satellite a hannun ƴan wasan kwaikwayo shi yasa gidaje da dama duk suka rikice suka lalace to wannan matsala ce abu na hudu manzon Allah mutum ne mai yawan tausayi kuma ga mata ko a cikin tafiya ake wata rana ana tafiya da mata to akwai wani bawa ana kiransa Anjasha yana gaba kike kada raƙuma to sai yake irin wata waka wanda duk lokacin da yake wakan nan masu kiwon dabbobi suna wata irin waka da suke zuga shanu sai shanu su rika gudu ko zallo suna tafiya shi ma sai ya rika wannan waka sai raƙumi na gaggawa sai manzo Allah ya daka masa tsawa yace mahalan bil qawari ya Anjasha yace kai Anjasha yi tafi bi a hankali muna dauke da kayan falba yana nufin muna tafi da mata ma'ana idan kai tafiya da yawa za su gaji za mu wahalar da su kamar kwalba ce sai tafi sai nan da nan alka tafiya a hankali